Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio BOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalul duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren Talata 22 ga watan Janairu. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A Najeriya, majalisar ƙasa ta yanke wasu shawarwari ciki har da albashi mafi ƙanƙanci na naira 27,000 a wata, amma ƙungiyar kwadago ta ce
mun haɗu mun yi tur da wannan abu da ya faru yau.
Za kuma a ji cewa wargidar shugaban jamhuriyar Niger na rangadin jaddada muhimmancin lafiyar iyali da kuma iyaye mata.
Wannan arme da ake ma 'yan mata akan jikinsu bai kosa ba, abu ne wanda yana kawo musu muskila ba kaɗan ba.
Bayan labaran duniya, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda za a yi zaɓe mai inganci a Najeriya. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Jama'a assalamu alaikum barka da dare. An kiyasta cewa akalla mutane 12 aka halaka yayin da aka raunata wasu fiye da 300 a cikin tarzoma da ta barke a kasar Zimbabwe sanadin karin farashin man fetur da aka yi. Haka kuma a yau ne shugaba Zimbabwe din Emmerson Mnangagwa ya bada umarni a gudanar da bincike akan tashin hankali da har ila yau ya janyo kama mutane sama da 600. Sai dai kuma wasu masu sharhi kan al'amuran kasar sun ce wannan sabuwar gwamnatin wacce ta yi alƙawarin canja rayukan mutane kasar bayan wahalhalun da suka shafa ma da su a lokacin wa'adin mulkin shugaba Robert Mugabe na kusan shekaru 40 ita ce ta kitsa wannan tashin hankalin na yanzu. A yau Talata ne hukumomin kasar Afghanistan suka tabbatar da cewa kungiyar Taliban ta kai hare-haren jiya a wani sansanin soja da ke kusa da birnin Kabul, inda mayaka suka kashe mutane akalla 36 suka kuma jikkata 58. An ba da jimlar mace-macen na farko a hukumance cikin sa'o'i 24 bayan da aka kai harin akan wani sansanin bada horozwa da ke birnin Maidan Shar kimanin kilomita 50 daga babban birnin kasar. Wasu jami'an tsaro da ba faɗi sunayensu ba sun faɗa wa manema labarai bayan da aka kai harin ranar Litinin cewa an kashe mutane sama 126 kuma mutane da dama suka samu raunuka a cikin wannan farmakin. Yan majalisar Republican a majalisar dattawan Amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatan zai kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka da aka yi, wanda ya yi daidai da abin da shugaba Donald Trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata, kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in baka manda, wanda 'yan jam'iyyar Democrat suka ce wannan ba zai je ko ina ba. Batu mafi mahimmanci a cikin wannan tarzomar shine buƙatar Trump na neman makudan kuɗaɗen dala biliyan 5.7 na gina katanga kan iyakar da ta raba Amurka da Mexico. Ɗaya daga cikin alƙawuran da Trump ya ɗauka lokacin da yake yaƙin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin da shugaba Trump yake nema domin gina wannan katangar sun yi yawa kuma ba za su hana mutane tsallakowa zuwa cikin Amurka ba. Wata kotun ƙasar Rasha ta ki ba da belin wani ba Amurke da ake zarge da laifin leƙen asiri. Paul Whelan, wanda ke zaman ɗan ƙasashen Amurka da Burtaniya, tsohon sojan ruwa na Amurka ne, da aka kama shi 28 ga watan Disamba bayan da hukumar tsaron ƙasar Rasha ta zarge shi da laifin leƙen asirin ƙasa. Ko da yake kuma hukumomin Rasha ɗin ba su bayyana ainihin laifin da ake zarge shi da aikatawa ba. Iyalinsa sun ce ba shi da wani laifi tattare da shi. Mutumin ɗan shekaru 48 ya bayyana a kotu a babban birnin Moscow a yau Talata yana neman a sake shi, amma alƙalin ya ƙi amincewa da sakin nashi.
Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau majalisar ƙasa ta Najeriya ta yi wani zama inda ta yanke shawara kan wasu muhimman batutuwa ciki har da na albashi mafi ƙanƙanta a Najeriya wanda bai yi ma kungiyar kwadago daɗi ba. Ga dai wakilinmu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Taron majalisar ƙasa wanda ya kunshi shugaban ƙasar Najeriya da tsofin shugabannin ƙasar da shugabannin wakilai na majalisar ƙasa da mayan alƙalai da gwamnoni na tarayyar Najeriya ta amince da albashi mafi ƙanƙanci ya kasance naira 27,000 a kowane wata ga ma'aikacin Najeriya, yayin da ita gwamnatin tarayya ta ce za ta iya bada naira 30,000 mafi ƙanƙanci. Wannan matsayi dai za a tura majalisar tarayya ta ƙasa wanda za ta gudanar da aiki a kai kafin ya tabbata kuma har a aiwatar da shi bisa ga dokoki na Najeriya. Amma tuni kungiyar kwadago ta yi taro a Abuja inda ta yitar da Allah wadare da wannan matsayin, tana mai cewa ba gudu ba ja da baya sai ta tilasta gwamnati ta biya mafin ƙanƙancin naira 30,000 din kamar da aka tsara kuma aka amince tsakanin kungiyar kwadagon da gwamnatin tarayyar Najeriya. Kamar dai yadda usa a kungiyar ta haddadiyar kungiyar kwadago ta Najeriya Malam Nasir Kabir yake bayyana min a fire da nayi da shi a Abuja bayan da kungiyar koli ta majalisar tasu ta kammala taron ta a Abuja.
Haddadiyar kungiyar kwadago ta Najeriya mun hadu a mun yi tir da wannan wato abu da ya faru yau. Mu ana mu tunanin kamar yadda muka amince da shi shugaban kasa shine a wannan tripartite committee da ya kafa, mun amince da mafi kankancin albashi 30,000 ne, kuma shi mai girma shugaban kasa yace mana zai dauki wannan abu ya nika shi ga ƴan majalisa saboda ta zama doka ma'aikata su ci wato amfani wannan abu. To abin da ya ba mamaki shine anan shi mai girma shugaban kasa yana nuna ƴan Najeriya cewa yayi baki biyu, kuma anan ya nuna ƴan Najeriya cewa ikirarin da ake na bin doka da oda a kaga ba ta yi tasiri ba, tunda doka ce ta ce wannan abu duk bayan shekara 5 a ƙara, kuma an zauna a kwamitin nan an amince, wanda mu a kungiyance ba za mu lamunta ba, za mu dau babban matsaya wanda insha Allah za mu zunduma cikin yajin aiki na sai baba ya gani.
To amma ita gwamnatin tarayya ai ba ita ce kadai ke da haƙƙi ba, ta tara majalisar ƙasa wadda ta kunshi tsahin shugaban ƙasa da gwamnoni da tsahin shugabannin majalisar ƙasa da sauransu kafin ai wannan matsayin, ya za ku mai da laifi akan shugaban ƙasa?
To zargin da muke shine me isa shi shugaban ƙasa da muka mika wannan rahoto cewa kafin ya kafa wannan kwamiti duk abin da aka amince a wannan kwamiti ta zauna kuma ya amince, bai kamata ma ya ce mana zai nika wannan majalisa su tattauna ba. Abu ne wanda an riga an kafa kwamiti kuma an amince. Ai a sharuɗan da shi shugaban ƙasan ya bayar wannan kwamiti cewa duk abin da aka amince shi ne za a aiki da shi. Saboda haka ai a wannan kwamitin akwai wakilan gwamnonin nan, akwai wakilan shugaban ƙasan nan, akwai duk bangarorin nan, akwai wakilan su a gurin.
Malam Nasir Kabir kenan na haɗaɗɗen kungiyar kwadago ta Najeriya a tattauna da dai da shi a Abuja. Ga dukkan alamu dai rigima ba ta ƙare ba, saboda sai majalisar ƙasa ta yi zama ta saurari bayanai daga sassa daban-daban na gwamnati masu biyan albashin nan kafin a yi amincewar da watakila kungiyar kwadagon za ta amince idan aka daidaitu bisa ga doka. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk. Daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda uwar gidan shugaban kasa ta shiga ran gadin jaddada muhimmancin lafiya da kuma sukunin iyali musamman ma na uwa. Shu'abu Mani gare ka.
Uwar gidan shugaban kasa Dr. Lalla Malika Isuf, shugaban tsarin tattalin iyali da wani rangadi a maraɗi albarkacin buɗe kamfen wayar da kan jama'a bisa tsarin iyali ko kuwa da mazaunawa ɗaya mata fannin auren dole ko na gaggawa da ke iya jawo musu matsaloli, ga kuma ganar da uwan ɗaya saka ɗaya mace karatu har ta ida ta samu amfanin karatunta, duka a burin kawar da maganar jinsi a cikin zamantakewa al'umma. Ministan ci gaban mata da ƙananan yara Madam Elbak da bayani.
Na ɗayan muna son mutane su gane muna da al'adu wanda in ba mu kiyaye su ba har kullun gidan shi noman goje. Misali wannan arme da ake ma ƴan mata akan jikin su bai kosa ba abu ne wanda yana kawo musu miskila ba kadan ba, tunda jikin yarinya in bai kosa ba kun san akwai matsala. A cire ta a kai ta ɗakin miji akan alhali ba ta san menene arme ba, za ta kwashi ciki akan alhalin ba ta san ba menene take ciki, za ta aihuwa aihuwa ta zama yi mata kikikaka jikinta bai karbi wannan nauyi ba to kun ga abu ne wanda ba abin da yake aikatawa sai mushkila ga jikinta ya kamata ai nazarin shi an aihuwar ta zo da gardan ba gaba daya take zama mata matsala saboda shike kawo yauyin fitsari an cire ta daga makaranta an kai ta gidan miji kun ga babu rayuwa cikin karatu babban cikas ne gare mu
wannan tsari na wargidan shugaban kasa Dr. Lalla Malika da haɗin gwiwar kungiyar raya cigaban al'umma ta kasa da kasa UNFPA na tasiri domin jinkan jama'a cikin wannan tsari da kungiyar sarakunan gargajiya a ta bakin sarkin gazawa mai martaba Muhammad Sani Marusa yayin magana da yawan sarakunan gargajiya na jihar Maradi baki daya
suna shiga cikin daji suna waye kan bisa abu hudu na daya lakwalta diya mata na biyu ya zama to mutane na zuwa asibiti musamman mata saboda kiyayewa da lafiyar su da yara na uku muna kiran mutane su danga musguna ban matan su saboda yana kawo musu illa a cikin tafiyar nan na hudu mun ce musu su danga kula da diya da yara a sa su makaranta kuma a bar su yi makaranta har su kai wani matsayi a cikin shi
wannan ziyara ta Dr. Lalla Malika ta gam da talakawan jihar Maradi saboda ta kawo musu taimako na kayayyakin abinci su ka tashi tan 500 idan aka kista kudaden sefa sun kai miliyan 125 ga gwamnatin jiha na Maradi akan wannan tallafi
premier dam da sunan jama'a jihar Maradi sai mu ce muna godiya kuma godiyar mata gode rabon wannan abincin ko baki nan Allah yana bayan mu yana ganin mu za mu fake za mu kai kara wajen Allah wanda yayi zalunci wajen rabon abincin na Allah ya kama
sha'ibu mani sashin Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
To a gaida Shu'aibu Mani, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a gudanar da zaben Najeriya cikin nasara kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar yau za mu fara daga Kwara. Wake kan layi daga Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jallo Garba dina Sokoto Najeriya mai bula kala kala daga nan Kwara.
Ina jin ka malam.
To dangane da abin da ya shahi zaben da za a yi. To mun kiran da za mu yi da hukumar zabe na ɗaya ta shirya zabe na adalci wanda ya zanga da ta goyi bayan wani ɗan takara ko kuma wani wata jam'iyya. Haka su kansu jama'a ya kamata su taka zakam su bi duk dokokin da aka kawo na zabe ya kamata su bada goyon baya na ganin cewa an yi zabe lafiya an kuma kare lafiya daga ƙarshe kuma muna roƙon Allah ki ba mu shugabanni masu gaskiya da kuma tsoron Allah
to mun gode Mallam Garba daga Kwara kuma bari mu kada Kaduna garin gwamnati ke kan layi a Kaduna
assalamu alaikum Rabu mai manja da kan wado kan lere Kaduna ce
to muna jin ka
gaskiyar magana zaben nan masu kawo cikas da adawa da gwamnati duk su suke kawo saboda kowa yana son yin maguɗi a cikin su kuma su jami'an zaɓe da 'yan sanda da su ake haɗa kai ake wannan ina kira ga hukumar zaɓe idan aka yi zaɓe a gurin a bayyana a manna a sanar kar wani ba hanya za mu yi zaɓe a ƙauye kafin a kai centin zaɓe sai mu zanci an canza yawanci haka yana fara kuma da 'yan sanda da malaman zaɓe duk da su ake haɗa kai da kuma masu sanyin magudin saboda haka ne ina fata su masu yin zaben su kula malaman zaben su ji tsoron Allah wata ranfa ba su ne ba
to mun gode da wannan shawara taka daga Kaduna kuma bari mu cilla Barno wake kan layi a Barno
Allah Umar san Barno state
to Malam Umar muna jin ka
gajiya
lafiya lau
Yeah,
lafiya lau muna son mu ji ra'ayinka kan hanyoyin da za a bi a tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin nasara a Najeriya
na kira ku ne muku gaisuwa kawai muna tarayyar naku kuma ba mu kama ku sai yau.
To mun gode sosai Malam Umar, kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan yadda za a gudanar da zabe cikin nasara a Najeriya, wato ta yadda ba za a samu maguɗi ba da kuma tashin hankula da dai sauransu da kan kawo cikas ga zabe. To bari mu je mu Adama, wake kalla ya Adama.
Umaru ne daga Kulaki.
To mana
baki daga Kulaki.
To muna jinka.
To yadda za a yi akan zaben, ya kamata a samu security sosai wanda zai tabbatar ba yadda za a yi wani lungu. Amma ba haka ba, aiki da kuɗi wanda ake ana rabarwa nan yana kawo miskila.
To mun gode sosai da shawararka. Daga Najeriya ko kodai daga arewa, bari mu je mu Kurmi, wake kalla ya Ikiti. Ado Ikiti.
Musa na tare da Ado Ikiti.
To muna jin ka Malam Musa.
Ni ina kira ga jami'an tsaro lokacin zabukka wanda za a yi, da kuma su kiyaye doka da oda kada su musguna ma wani ko wani a harkar zabe.
To mun gode sosai. Daga Ado Ikiti, bari mu koma arewa, wake kalla a Kaduna.
Bayan ka almarci garba, barka da lafiya.
Barka da haka mutula.
Sunana Mursala, ina kiran ku daga garin da gasa a Kaduna tarihin Najeriya.
To muna sauraron ka.
To a ka almarci yadda nake ganin fa al'umman mu talakawa fa mun riga yanzu mun waye. Ba zai taba yiwa kan wani ba mu je mu kashe rayukan mu, mu kona dukiyoyin mu, kawai mu jama kasar mu cici baya. Muna nan a zukatanmu, mun riga mun nade mun linke shi katin zaɓenmu. In Allah ya sa da muna nan mun san wanda za mu ba ƙuri'a, mu ma ba tare da hadiya ba insha Allah. Kuma haka muke kiran kowaye a ƙasar nan, an wuce lokacin a yi ta rikici. Za ka ƙasashen ma da shugabannin sun fi shekara 20 a mulki, amma sun zo an yi zaɓe sun ci kuma ba tare da hadiya ba.
To Mutala, ya za a yi zaɓen cikin nasara? To banda shawarar da zaka da ka gabatar da su, muke musan kuma ya kake ganin ya kamata kuku hanyoyin da za a bi a yi zaɓen cikin nasara?
Yanda za a bi shi ne a yi nasara, shi ne muke gaya masu jami'an zaɓe. Na farko dai su tsara abin su bisa tsari, kar a je akwatin zaɓe, ya kamata a kawo shi da wuri kayan zaɓe, kar a zo wasu lokuta wasu gurare a ce ba a kawo ba, an kai kuma kayan zaɓe wasu gurare. Sannan jami'an tsaro su ma su sa ido sosai. In Allah ya sa da wannan za a sa cikin nasara, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Mutala. Daga Kaduna, bari mu je mu Kebi, wake kalla ya Kebi.
Assalamu alaikum. Malam Ibrahim, barka da aiki.
Barka da warhaka.
To sunana Dan Asabe Mai Fata, daga nan Yauri, Kebbi State.
Muna jin kaɗa Asabe.
To dangane da zaɓen da ke tafe, ina da yakini insha Allahu da yardan Allah hukumar zaɓe za ta yi zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idanun 'yan Najeriya ko kuma a idanun duniya gaba ɗaya. Saɓanin irin zaɓuɓɓukan da suka gabata can baya, mun ga yadda ake cika akwatuna a rungum a je can police station, cikin police station a buɗe akwatin zaɓe a cika, wanda insha Allahu a wannan zaɓe karkashin jagorancin sabon shugaban hukumar zaɓe, karkashin jagorancin kuma shugaban Muhammadu Buhari.
Sai dai baka babu sha
wata
kila masu sauraron ka za su ji shawarwarin da zaka bayar na ganin cewa an yi nasara kamar yadda kake son a yi nasara din.
To hanyar da za a bi a yi nasara shine ita hukumar zaɓe su tsaya tsakanin su da Allah, kada su nuna bangaranci ko kuma kada su nuna goyon baya ga wata jam'iyya. Wannan shi zai sa a samu zaɓe sahihi karɓaɓɓe a Najeriya da ma duniya baki ɗaya.
To mun gode sosai da wannan muhimmiyar shawarar da ka bayar. Bari mu je mu Bauchi Yakuba, wake kalla ya Bauchi. Wake kalla ya Bauchi.
Kana magana da Haruna Usman daga Bauchi.
To Malam Haruna, muna jin ka.
Gaskiya muna ma hukumar zaɓe fatan alheri a wannan zaɓe da muke fuskanta. Amma babban abin da muke so dai shi ne, kamar yadda Inspector General na ɗan sanda ya yi alkawarin cewa ma'aikatan shi za su aiki yadda ya kamata, muna fatan kowane polling unit, wato rumfan zaɓe kenan, a samu akwai ɗan sanda a takaice 2-3 haka. Yawwa, hakan nan zai hana waɗanda suke son su hana zaɓen nan yiwuwa yadda ya kamata samun uzuri.
To mun gode sosai da wannan shawara da ka bayar da fatan hukumar yan sanda na ji. Daga Bauchi bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Umar Horeba daga Gashuwa a jihar Yobe, Najeriya.
To Horeba, muna jin ka.
To da farko dai zaɓen da hukumar zaɓe za mu yi mata fatan alkhairi da kuma addu'o'i. To wannan za mu iya cewa wannan babban yato da aka kawo musamman sauye-sauye, wannan sauye-sauye ya nuna mana cewa za a yi sahihin zaɓe a Najeriya nan.
To mun gode. Har yanzu dai mun makale a Yobe. Wake kan layi a Yobe har ila yau. To da alamar layin ka da matsala, ko zaka dan za ku da daga inda kake magana, ko za a dan samu bambanci?
Yawa,
muna jin ka, ci gaba magani.
Yawa, Allami ne mai injin sirri daga karamar hukuma gidan Yobe State.
Yawa mallam Allami, muna jin ka, radau, ci gaba.
To ni ra'ayina kamar yadda wani dan uwana ya faɗa game da matakan tsaro da ya kamata a dauka. Ko wace mazaɓa ya kamata a ce kar mu rasa akalla polis guda ɗaya ko biyu. Kuma mu ma masu jefa ƙuri'a za mu zama jami'an tsaro. Saboda sa ido a abubuwan da yake shiga yake fita. Saboda fatanmu dai a yi zaɓen nan lafiya, a gama shi lafiya, Allah ya taimaka mana.
Mun gode sosai. Daga Yobe kuma bari mu je mu Ibadan. Wake kan layi a Ibadan.
Umar Abubakar 360 ne daga Ibadan.
To 360, muna jin ka.
Ra'ayina shi ne a nan wurin mu dai Allah dai sa a tabbatar da zaɓen nan lafiya lau, a yi shi lafiya, a gama lafiya.
Shawara.
Kuma su hukumar zaɓe su ma ya kamata a ce sun yi adalci. Kasi amfani da wani ya zo ya kawo masa abin da ba shi ba ne, har su juya wa mutane ra'ayin abin da suka zaɓa ya zamanto ba shi aka ja a kai ƙarshen shi ba.
To mun gode sosai da ra'ayi da kuma shawarar da ka bayar, kamar yadda muka ce so muke ku bayyana ra'ayinku. Oke, bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna. Wa alaikum assalam. Kaɗan za ku ɗa kaɗan daga inda kake. To ci gaba.
Mal Ibrahim Kalmasi, ina maka fatan alheri.
Mu ma haka, muna jin ka.
Sunana Yakubu Dauci, sabon Osaban, ina kiran ku daga nan garin Kamaru Ikulu.
Haka ne, sabon Osaban, muna jin ka.
Yawwa, ni fata na Allah sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya.
Kana da shawara kan yadda za a yi zaɓen lafiya a kuma gama lafiya ɗin?
Shawara na guda ɗaya ne, wanda ya ci zaɓe a ba shi.
Wato an haka ciki za a samu zaman lafiya kenan. To ya za a gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali? To
to shi ne, idan hukumar zaɓe ta sa ya zama da zaɓe cikin kwanciyar hankali, Allah za a isha zama lafiya.
Wato a baza jami'an tsaro da sauransu?
Yawwa, ko ina ko alfulmi da sa su.
To mun gode sosai.
A ƙarshe na muku fata da irin kwanan lafiya.
Mu ma muna maka wannan fatan. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda ya rage kwanaki 10-11 kawai kamin a soma wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana a jamhuriyar ta Niger a garuruwan Maradi da babban birnin Mai. Kuma 'yan Niger na ci gaba da yin furuci game da wannan gasar da jamhuriyar Niger za ta karɓar bakuncinsa.
Saboda Allah mun ji daɗi matuƙa, saboda abin alfahari ne yau a ce a duniyar kwallo ana lissafa hawa da Niger, a ce yau za a ɗauka wani gagarumin kofi wanda ya fice ga duniya, a ce yau a kawo shi Niger. Duk da dai akwai sauran ƙasashe wanda gasanin duka ba a basu ba, aka ɗauko shi takanas takano, aka ce Niger za a yin shi. To gaskiya mu dai sai dai mu ce mun gode.
Abu ne wanda zai kawo Niger ci gaba, kuma sunan Niger zai fita a duniya a dalilin wannan wasan. Muna fatan yan wasan kasar mu na Niger su tabbuka abun a zo a gani kuma muna musu fatan alheri
a labarun sauran duniya kuwa yanzu haka ana ci gaba da mayar da murtani game da bacewar jirgin sama na Emi Lano Sala dan kasar Argentina da a can baya ke buga club din FC Nantes na kasar Faransa kuma a ranar Litinin da ta gabata ne yayi ban kwana da sauran abokanan wasan sa wadanda ya bari na FC Nantes na kasar Faransa din domin zuwa sabon club din sa na Cardiff City a kasar Ingila dan wasar mai shekaru 28 ya kamata ya sabka tun jiya karfe 9 na dare a Pays de Galles amma har yanzu ba a same shi ba kuma dazo-dazon nan ne aka dakatar da neman bincike a cikin sararin samaniya da ma cikin ruwa inda ake tunanin watakila ko jirgin ya fada binciken ko ya tsaya ne saboda gurbacewar yanayi na tsananin sanyi a irin wannan lokaci a kasashen Turai a wani bangare a sha'anin wasannin kwallon kafa a yau ne ake tsammanin cimma yarjejeniya ta yin wasar kwallon kafa tsakanin dan kasar Italian nan Mario Balotelli da club din Olympique de Marseille na kasar Faransa na tsawon watanni 6 amma yanzu haka ana jiran dan wasar ya sabka a birnin Marseille abinda zai tabbatar da cewa lalle zai koma kungiyar ta Olympique de Marseille a nan gaba idan muka leka a wasannin Open na kasar Australia na tennis Tsitsipas ya lalaye Roberto Bautista a dazo-dazon nan da ci 7-5 4-6 6-4 7-6 abinda ya ba shi damar kai ga wasannin kusa da karshe na wasannin Open na tennis na Australia ita ma yar kasar Czech dinnan cewa da Petra Kvitova a dazon nan ne tayi nasara gaban kasar Australia Ashley Barty Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To gaida Haruna gashin mu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice.
Ta cewa akalla mutane 12 ne aka halaka yayin da aka raunata wasu fiye da mutane sama da 300 a cikin tarzoma da ta barke a kasar Zimbabwe sanadiyan karin farashin man fetur da aka yi. Haka kuma a yau ne shugaban Zimbabwe din Emmerson Mnangagwa ya bada umarni a gudanar da bincike akan tashin hankali da har ila yau ya janyo kama mutane sama da 600. Sai dai kuma wasu masu sharhi kan al'amuran kasar sun ce wannan sabuwar gwamnatin ce wanda ta yi alƙawarin canja rayukan mutanen kasar bayan wahalhalun da aka shafa ma da su a lokacin wa'adin mulkin shugaba Robert Mugabe. A yau Talata ne hukumomin kasar Afghanistan suka tabbatar da cewa kungiyar Taliban ta kai hare-hare jiya a wani sansanin soja da ke kusa da birnin Kabul inda mayakan suka kashe mutane akalla 36 suka kuma jikkata 58. An ba da jimlar mace-macen na farko a hukumance a cikin sa'o'i 20 bayan da aka kai hari akan wani sansanin bada horaswa da ke birnin Maidan Shar kimanin kilomita 50 daga babban birnin kasar. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Dattawan Amurka sun saki wani kasafin kuɗi wanda ake fatan zai kawo ƙarshen rufe wasu ma’aikatan gwamnatin Amurka da aka yi, wanda ya yi daidai da abin da shugaba Donald Trump ya gabatar a ƙarshen makon da ya gabata, kuma ya kira shi da tsarin ba ni gishiri in ba ka manda, wanda jam’iyyar Democrat suka ce wannan ba zai je ko ina ba.
To mai saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe.